رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 15 ne ga watan 7 watan Rajab bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 da shida wanda kuma ya dace da 15 ga watan 1 hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatu na tafsiri alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na mu mai albarka masallacin Hiyaus Sunna dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 60 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa idh tasqa musa liqaumihi wanda zamu saki nene ta wannan aya insha Allah wanda wannan kuma shine darasin mu na 14 a cikin wannan sura mai albarka suratu al baqara kafaka akwai wanda ya rubuta tambaya dangane da abin da ya shafi sallar witri da ake da daddare bayan sallar isha da farko ita sallar witri lokacin ta na shiga ne bayan sallar isha ba a yin ta kafin sallar isha ita lokacin ta yana hade ne da ainihin sallar isha ina fata an gane kamar yadda rak'atan al-fajr lokacin ta na hade da lokacin sallar asuba bai halatta ka yi ta matukar lokacin sallar asuba bai yi ba ina fata an gane idan kai witri kafin sallar isha witrin ba kai ba bisa ga zance mafi inganci dole sai kai sallar isha kafin kai sallar witri to sai yake tambaya dangane da wai baya halatta mutum idan ya witri ana cha shafa'i da witri a Hausa ko yawa shafa'i da witri shine abin da muka fi sani shi da shi wai da gaske ne baya halatta idan mutum ya shafa'i da witri ya fita yawo kun gane wannan maganar wa ana so da kai sai dai ka kwanta bacci to wannan maganar haka ba yuqal haka ake fada wanda ni ma ina ganin muna yara an taba ga mana wannan ko ba a so ku fita yawo ne ban sani ba amma lalle akwai wannan magana amma na taba jin wani malami ya fadi ma falalan abu a cikin da ta zo rujita da ake yi ina fata an gane ku yace wai saboda karfin da sallar witri ke da shi idan kai shafa'i da witri ka fita yawo wai duk ƙwaron da ka tsallaka sai ya mutu dace da sallar ta zama bala'i kenan ina fata an gane shi yasa wai ake so da kai ka kwanta bacci to wannan kawai tatsuniya ce ina fata an gane ya halatta kai sallar isha a take ma ka tashi kai shafa'i da witri ya halatta in ka ga dama ka tafi yawo daga nan har tufure babu komai a kafa kuma ina fata an gane abinda dai kawai ya tabbata cikin hadisi annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam yace ij'alu akhira salatikum bil-layl witran ku sanya sallan ku na karshe a dare ya zama witri to ana so ya zama shine sallan ka na karshe abu na farko kin abu na biyu annabi yace la witrani fi laylati ba a witri guda biyu a cikin dare daya idan kai shafa'i da witri sai ka zo kuma zaka yi wata nafila ya halatta ya halatta an gane ko shi yasa ma sai dan Abu Hurairah cikin sahabbai annabi yace daga cikin wasiya guda uku da annabi ya mishi yace kai sallar witri kafin ka kwanta bacci to kaddara sai kai witri sai kuma ka tashi cikin dare ka bukaci nafila ko kuma a baka kwanta da wuri ba kaga zaka yi wata nafila ya halatta sai dai kai raka'a biyu kai sallama amma ka nemi ta raka'a ɗaya na wannan shine abin da bai halatta ba ina fata an gane da wannan ne ma malamai suke cewa idan lokacin Ramadan kamar goma karshe masallatan da suke sallan tarawihi kuma suke sallan tahajjud saboda ya halatta a masabar jamhurin malamai. Ina fata an gane kashi 90 da wani abu na malamai sun ce ya halatta, ɗan kalilan ne suka zama sha waɗanda suke cewa bai halatta ba, wanda kauli ne mai rauni kwarai da gaske. To sai malamai suka ce idan har suka yi shafa'i da witiri a tarawihi to a sallan tahajjud bai halatta su yi ba, idan kuma kai ne kayi to aka zo tahajjud bai halatta kai ba, amma abun da yafi in ka san zaka je tahajjud to kar ka yi wannan witir. An gane ko? Idan kana da option guda biyu, Ibn Usaymin Allah mishi rahama yace ya halatta idan aka yi raka'a daya aka zauna aka yi sallama, idan ka san kai zaka je tahajjud to kar ka yi sallama, ka miƙe ka ƙaro raka'a daya sai kai sallama ya zama raka'a biyu kenan. Ko kwance wannan abin da kyau, wannan yana cikin fatawan al-Allama Ibn al-Usaymin. A lokacin da aka yi raka'a daya kai sai ka miƙe, in aka yi sallama ka ƙaro raka'a daya kaga kai baka witiri ba kenan, malan ya halatta kai witirin a lokacin tahajjud. An kwance wannan abin da kyau, dan an fi sai zama witirin da shine karshe. A takaice dai amsar mai wannan tambaya ya halatta kai sallan witiri kuma kai fita yawo, shine tambayar sa dama ko? Wannan kawai a ƙarin bayani ne game da wannan sallah mai falala, kuma yana cikin sallar da Nana Aisha take cewa da wani daga cikin sahabbai da sallar witiri da sallar rakatan al-fajri suna cikin nafilolin da Annabi ko a yaki yake sai yayi su. Ina fata an gane, a zaman gida, a halin tafiya, a yaki, a zaman lafiya baya barin waɗannan nafilolin guda biyu, su da nafila mafi karfi a cikin nafiloli da ake da su. Yasa Abu Hanifa ma yace witiri wajibi ne a masaban Abu Hanifa, shi sallan wajibi guda shida ne a gunshi. An gane ko yake da sallan asuba da azhar da la'asar da magariba da isha da witiri. Wannan shine masaban Abu Hanifa, shi dai kalli hadisan da suke ta magana witiri yace kai wannan wajibi ne. An gane ko? Amma magana ne mai rauni kware da gaske. Sallan wajibi guda biyar ne kamar da ya tabbata a cikin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna wanda ya je karbo su a Isra'i da Mi'raji. Ina fata an gane, amma nafila ne mai karfin gaske waɗannan guda biyu, rakatan al-fajri da kuma sallan witiri, lalle kar ai wasa da su. Allah ta'ala ya amsa mana. Kamar da nace za mu tashi a aya ta 61 insha Allah. Na'am.
وإن استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh istasqa Musa liqaumihi, kamar da muka faɗa wancan satin nan, Allah yana tunatar da ainihin Yahudawa cewar ku tuna lokacin da Annabi Musa ya nemi Ubangijin shi ya shayar da mutanensa ruwa. A nan idan aka ce istasqa shine neman shayarwa, kisa ka ce salatul istisqa'i, sallar roƙon ruwa da Hausa. An gane ko? Nan ce istasqa shine ya nemi a shayar da ruwa. An fahimci wannan abin da kyau. Ya kace istaftaha, ya nemi a bude mishi kofa. An gane ko? Ire-iren waɗannan in aka kawo sinin, aka ƙa'idohin kawo ta'ul, suna nuna an nemi a yi wani abu ne. Amma akwai inda kuma yake zuwa a larabci yana nufin ƙarfafa abu, kamar Allah da ya magana cikin suratul Ali Imran ya faɗi wasu bayin Allah na gari ulul albab, sai ya faɗi rabbana rabbana har guda biyar, a ƙarshe sai ce ne fastajaba lahum rabbuhum. Kaga fastajaba, istajaba din wannan malamin ka ce ƙarfafa zance ne, a tabbatar da Allah ya karbi addu'ar nasu. Ana ina fata an gane, yanzu ba wai neman a karɓa musu bane, a daidai yake da fa'ajaba lahum rabbuhum, zaka ce istajaba lahum rabbuhum. Me yasa kuma aka kawo faul, aka ce fastajaba, suka ce wannan faul din tana nuna gaggawan karɓan da Allah ya yi. An gane ku? Shi yasa ma ɗaya daga cikin magabata Hasan al-Basri yace idan zaka roki Allah kace ya rabbi, ko kuma kace rabbi, ka shafe yawun din, dan kalman ya ana amfani da ita ne wajen wanda ke nesa da kai. Shi yasa a wajen kira Allah kawai sai a ce rabbana rabbana, haka yake a Qur'ani gaba daya, saboda Allah yana kusa da kai fiye da jijiyan wuyanka. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ya ce mu muka fi kusa da shi bawan fiye da ma jijiyan wuyan shi, igiyan karankarma. Shi yasa waɗansu daga cikin sahabbai suna daga murya suna kiran sunan Allah. Annabi ya ce ku yi kasa da muryanku, wanda kuke kira ba daidai bane ba kurma bane ba ya fi kusa da ku fiye da jijiyan wuyan. To idan ka ce rabbi rabbi hasau biyar, ya ce yana daga cikin kaman matakai na saurin amsa addu'an bawa, saboda a cikin Ali Imran sun ce rabbana rabbana hasau biyar, Allah sai ce fasa jaba lahu rabbuhu. An gane ko? To istasqa Musa li qaumihi, annabi Musa ya nemi Ubangiji shayar da mutanen shi ruwa. To na akwai jumlan da zaka kaddara da ya roƙa me ya faru, sai aka ce faqul nadri bi asakal hajar, ai sai muka amsa mishi, wannan sai ka kaddara ta cikin hankalinka. Ina fata an gane da muka amsa mishi addu'an nashi, faqulna nan take sai muka ce da shi idrib bi asakal hajar, ka bugi wannan dutsen da ainihin sandanka. Fa fajarat min husnata ashrata aina, nan ma sai ka kaddara fa daraba, sai ya bugi wannan dutsen. Duk wannan kaddaro su zaka yi ba sa cikin jumlolin, dan Qur'ani an yi shi ne saboda mai tafakkuri. An gane ko? Akwai tasriful ayat, a shafi duk abin da ya halatta a hararo shi, to ya halatta a shafi shi a magana a Larabci. Ina fata an gane da muka ce idrib bi asakal hajara, ai fa daraba, sai da ki wannan dutsen fa fajarat min husnata ashrata aina, sai ga dutsen ya tsage, sai ga ainihin idanun ruwa har guda 12 sun ainihin fito daga wannan dutsen. To a cikin suratu al-Araf Allah sai ce fa bajasat madadin fa fajarat, menene bambancin su? Aka ce fa bajasat shine bulbulowa a hankali, fa fajarat bulbulowa da karfi. To kuma duk aiki ne guda daya, ya za hada waɗannan ayoyin? Sai aka ce ai a lokacin da ka kunna famfo a hankali ke fara zuba, kana ƙara kunna shi yana ƙara ƙarfi. Ina fata an gane. Ita suratu Ali al-Araf ta ba da labarin farkon fitowar ruwan ne, yace fanbajasat. Ita kuma suratul baqara fanfajarat, ruwan ya gama ƙarfin shi kenan. An fahimci wannan abin da kyau? Isnata ashrata aina, mun faɗa cewa annabi Yaqub yana da ƴaƴa guda 12, waɗannan ƴaƴa 12 su ne gidajen ƙabilun Yahudawa. Ina fata an gane, wanda Yahuda shine babban su, shine dan fari a gidan. Ina fata an gane, shine kabiruhum din nan cikin suratu Yusuf. To sai aka ce to tunda kabilu ne guda 12, kowanne Allah sai musu famfan su daban, shine fanfajarat minhu, sai wannan dutsen gashi nan ya fashe. Yanda ka san infijar da a Larabci na zamani, idan aka ce tafjiri shine bomb blast, idan aka samu explosion sai a ce an samu tafjir. Ina fata an gane. To sai gashi ya fashe, yanda ka san kamar a ce bomb ya tashi haka, dutsen ya fashe, kawai ga ruwa yana fitowa, aka samu idanu har guda 12. Allah sai ce qad alima kullu unasin mashrabahum, kowace daga cikin kabila ta wannan Yahudawan, kowace ta san mashayanta, babu wacce za ta je na dan uwanta. Watakila sha annabi Musa ya ce to wannan shine nasuwa ne, wannan shine nasuwa ne, aka raba musu kowa da nasu. Kun fahimci wannan abin da kyau? To wannan zai sa ba za a samu cikowa da turmutsutsu ba, in aka ce famfon kan kwaya ɗaya ne. An fahimci wannan abin da kyau? To sai Allah ce kulu washrabu, kulu ku ci, washrabu ku sha, min rizqillahi, daga arzikin Allah subhanahu wataala. Tunda a baya an saukar musu da abinci ko almannu wa salwa, nan kuma ga ruwan sha. Allah sai ce kulu washrabu, ku ci ku sha, waɗannan ababe guda biyu min rizqillahi, arziki ne na Ubangiji. To idan Allah maka arziki ne, ya kamata kai ka gode mishi. Arziki na abinci, arziki na lafiya, arziki na zaman lafiya, kowane irin arziki na ɗaukaka, na farin jini, na ilimi, kowane irin arziki, arziki na talauci. Ko shi ba arziki ba ne? Allah mana tsari da shi. To malamai suka ce na ga aron mai dariya shi ma an gane ko shi ba arziki bane misali haka a kira shi da arziki amma akwai wani kuma arziki ne akwai wanda Allah ke mai da shi talaka shi a wurin shi arziki ne Allah ya sai in ya bashi kudi za a yi matsiyacin mutum tantirin da iska za a yi ko mara mutunci to Allah sai lulluɓe shi da talauci sai ya zama mutumin kirki shi a karantar shi ba arziki bane Allah na son shi kenan ina fata an gane tunda Karuna ai ba mutumin banza bane ba me yasa ya zama ya butulce wa Allah da Annabi Musa saboda arziki hukunci wannan abin da ke kaga shin zo arzikin abun shi ya zama sharri ko ina fata kun fahimta yasa malamai suka ce a duk abin da Allah ke ainihin bawon shi abu ɗaya ne wanda ba arziki ba na faɗin shi a Ramadan anan menene yanzu ku itinawa jahilci shi kadai ne ba arziki ba jahilci gaba ɗaya hutsiya ne gaba da baya kuma sharri ne ina fata kun fahimta shi jahilci bai taba zamowa alheri ba amma lafiya alheri ne haka rashin lafiya a wajen mara lafiya alheri ne ina fata an gane watakila Allah ke so ya kankare masa waɗansu zunuban shi kaga shi a karan kanshi alheri ne ina fata an gane akwai wanda lafiyar da Allah zai bashi ta zama masa sharri inda bai da lafiyar ma fi koma zuwa ga Allah to duk abin da Allah ke tsarawa akwai hikima a ciki mun gane ko ba mu gane ba amma da suka ce shi kan jahilci gaba ɗayansa sharri ne Allah mana tsari da shi to sai Allah ce kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Ubangiji wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yaɗa barna a ban ƙasa kada ku yi amfani da daman da Allah ya ba ku da mulki daman da Allah ya ba ku da dukiya daman da Allah ya ba ku da iko ku dinga yaɗa barna a ban ƙasa kisa duk abin da kake zaka iya amfani da wannan abin ka samu lada dan sanda ne kai soja ne kai dan siyasa ne kai dan kasuwa ne malami ne dalibi ne ko me kake kai zaka yi amfani da wannan abin dan ka ainihin samu lada a wajen Allah kuma kana yi amfani da wannan abin ya zama sharri a wurin Allah ranar gobe kiyama Allah kiyaye to shi sa duk damar da Allah ya baka wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku yaɗa barna a ban ƙasa da wannan damar da Allah ya baku daga cikin al-ifsad shine batar da mutane ina fata an gane kamar yadda ne magana satin da ya wuce a wajen karatu Abu Dawud aniyati cewa ababan da waɗansu daga cikin celebrities suke yi musamman ƴan harkar fina-finai na Hollywood akwai yaɗa barna a ban ƙasa daga ciki dan ka ɗauki akwai wata yarinya da take ainihin tashi a yanzu wacce ba na so na kira sunanta wai saurayinta ya saya mata gida na miliyan 50 ya ko ba ta miliyan 25 ta sai kayan gida kamar furnitures ina fata an gane sannan ga mota ga katon waya iPhone 16 Pro Max to kaga irin wannan zaka yi mamaki har fa tana driving tana fadan cewa wai saurayinta ya ce wai ya gaji da zamanta a hotel ke yasa ya saya mata gida to kaga wannan akwai zuga yara ƴan mata su sha'awar wannan abu kaga ya kabarna ne a ban ƙasa a barta ma tana yada abu a social media shi ma bala'i ne ina fata an gane domin wata yarinya da ta gani tana SS3 sai ta sha'awar wannan abu ita kanta yarinya ce karama ko kun ce abin da kyau to ire-iren waɗannan ababan da ake gani ana daukar su abun dariya ko ba wallahi barnan da suke haifarwa a cikin society mu sai Allah ne kawai ya sani kaga yarinya da ta taso ita ma tana sha'awar ta zamo an san ta a duniya ta hanyar ta je Kano a sata harkar film wannan ba karamin bala'i bane ba ke sa Allah ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku yaɗa barna a ban ƙasa haka yanzu in ka dauki misali kamar azzalume daga cikin barayin gwamnati kaga mutum ka san shi ka san tarihin shi da ya rike wani mukami ya fi kowa kudi a unguwar su kai ka san ba albashin shi bane ba kuma allowance bane ba to sai kaga kowa na sha'awar shi ma ya zama irin wannan barawon dan siyasa wannan ya da barna ne a ban kasa saboda corruption din ake ta yadawa kowa sai ya zama kawai shi ma corrupt ina fata an gane to duk abin da ya zama fasadi ne a ban kasa kar a yada shi shi yasa ma ya tabbata a cikin hadisi daga cikin waɗanda Allah bai gafarta musu akwai masu bayyana sabo ka je ka duya ka aikata sabo baka so a sani alamun imani ne amma ka dinga bayyana sabon alamun ka gama kan garewa kenan ka zama motan tiri Allah ya kiyaye sai sa Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha
wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha وَجَعَلْنَا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
الله يقول وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ كَرْقُوا يَبَرْنَا أَبَنْ قَسَى بعد إصلاحها بايان الله يا جارة قسنش يا هلتش قسنش يا شمك داتا يا كفا ماتا تراكو دغا سوريكيتا دوا سندكي كي والجبال أوتادا Allah ya sanya du'a su zama kaman pillars da su suke rike da kasa. Shi yasa ga waɗanda suka karanta harkan abin da ya shafi kasa suka ce duk dutsen da ka gani a duniya komai tsayin shi to kasan shi yafi wannan sama kuma tsayi. In ba Allah ba zai shirye wannan abu. Yanzu wannan dutsen da kake gani dutsen liji ko dutsen bima duk tsawon shi nan to kasan shi yafi wannan tsayi. Abin da ke karkashin kasa yafi abin da ke waje. Saboda mu wal jibala autada Allah sanya duwatsu ne dan su rike kasa in ba ka ba za ta girgiza. Ina fata an gane bayan Allah ya shimfida ta tana tangal-tangal sai kuma ya sanya mata duwatsu su danne ta kuma su rike ta. Yasa a wani lokaci idan ya ga dama sai ce ta dan girgiza kadan sai ta girgiza ka ji lokaci din dubban mutane sun mutu. Ina fata an gane shi yasa Allah yakan aiko da bala'i ne a inda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Allah ba ruwan shi da kowa ne ko su wani. Ke zaka yi mamaki kaga kamar gobaran da yake a California kowa da irin fasaran da yake mata amma abin da kace shine kaga malami yana bada labarin ƙarya game da wannan wutar ko Niger bai sani ba yana bada labarin California ina fata an gane malami a hudurar juma'an da ta wuce na ga yana cewa wani malami a wani gari wai wannan wutar tana gudu kilomita 140 cikin awa daya kago ne ya shanta kota kuma ana kabbara a masallaci dawfa talibu wal maqlub to idan aka ce tana gudun kilomita 140 cikin awa ɗaya da ta gama da anarka gaba daya ko ba ku gane ba har yanzu kuma a jaha ɗaya ma a wani yanki take to kaga malami zura ƙarya akan minbari ba daidai bane ba Allah zai aiko kuma ita wannan wutan akwai waɗansu da suke tada karatu Malam Jafar yayi magana akan wannan wutar wannan ba gaskiya bane ba a lokacin da Malam Jafar ke magana a lokacin akwai wannan wutar duk shekara ne sai yi sai ku ga kun shirka da Malam Jafar ba ku sani ba Allah ya kiyaye a lokacin da yake magana dama ya san ana wannan abu sama da shekaru ɗaruruka duk shekara ana wannan wutar inda kasan ake ruwan sama haka a kudancin California duk shekara sai an yi wannan wutar sai dai na wannan shekaran tafi na wannan yawa da America da Canada da Mexico da France da New Zealand da Australia an duk shekara sai an musu wannan abu ko kai ce wannan abin da kyau to karka dauka saboda kai Allah ya aika wannan wutar in kace saboda kai ne ko saboda Falastinawa to tsunami da aka Indonesia kuma dan wa aka aika shi Indonesia kasa ce tafi kuwa yawan musulmai a duniya ina jin ba ku gane maganar ba Allah ya turo da tsunami aka yi hasarar rayukan da dubban ɗaruruka ana kiyasa mutum 600,000 su mutu ina fata kun gane wannan abin da kyau kuma gaba ɗaya zaka ce kashi 99 da musulmai ne suka mutu ina fata an gane ka dauki girgizan kasan da Allah ya turo a Turkiya da wani bangaren Syria just watanni da suka wuce ko bara ita kuma suwa suka kashe su ko mutanen Turkiya to Allah ya ka aiko bala'i shi na inda ya ga dama a lokacin da ya ga dama bisa wata hikima ta shi kun fahimci wannan abin da kyau kuma shi Allah ba azzalimi bane ba shi yasa a musulunci idan yau wani dan ifo ko ce an biya fara inda za a gane da wuri a Enugu ko a Imo suka kashe wani dan arewa musulmi haramun ne ka kashe ina wurin da ke Gombe haramun ne a musulunci sai dai ka tafi can ka je karaba amma haramun ne ka kashe wani inamurin da ke nan da an kashe wani bahaushe da ke Enugu ina muku magana a shari'a ba a hankalinku ba ba a hankalinmu ba haka yake a shari'ar musulunci haramun ne to idan gwamnati ce abu da izinin talakawa take yi ko kada abin da jagoro yake da izinin mu yake hasali ma ba polisin ba ma goyon bayan shi amma za ce Najeriya ta yi kaza to galibi waɗannan manyan ƙasashen kace UK ne ko France ko US ko wacece waɗannan G7 din ka ƙara da Russia abinda suke kashi 80 na ƙasan ba sa goyon bayan shi hasali zanga-zanga ma suke ba sa goyon bayan tsarin da ake ko ne foreign policy din su ba sai da yakin Gaza ba ba sai da yakin kullun suna zanga-zanga a birnin New York a birnin kaza a DC da sauransu to idan Joe Biden ne wani abu shine da Netanyahu Allah ba zai hukunta wani talaka wanda shi ba ruwan shi ba kuma musulunci wato addinin ilimi ne da hankali ba hayaniya da kawai ta ihu gani ba to idan baka san waɗannan kawai din ba talaka yayi neman kudin shi ya wahala ya gina gida wuta ya kora ba shi ta aje aka ce ba Falastine ba hasali ma yana zagin shugaban kasar ba mu yadda kana daukan tax da muke biya kana taimakawa Netanyahu ba kullu suna zanga-zanga kuma sai Allah hukunta su da wannan ba haka bane ba Allah na abin shi ne inda ya ga dama a lokacin da ya ga dama dan me ba wanda ya sani ko ba a ce masa dan me kai ina fata kun gane Allah ka aiko da bala'i a kasar kafire ya aiko da irin ta a kasar musulmai abin da yake faruwa a Zamfara da Katsina da Sokoto da wanda aka yi a Maiduguri da Yobe da Adamawa a shekarun baya laifin waye bala'i ne Allah aiko zai tafi da mai hankali da mara hankali da mai imani da mara imani wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ina fata an gane to idan Allah na abubuwan shi kai ka dauke wani darasi a ciki amma kar ka ce dan suwa ne Allah ke Allah ne ya ga maka dan su yi ko kada Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce me
وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ نَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
dan kafin mu shiga wannan ayan akwai ne interview da aka yi da ni a wani gidan radio game da wannan matsalan na dan ba da wadansu misalai da zan ƙara bayarwa anan dan abin da ya fito fili a ko an ka dauki dan cikin garin Gombe da muke zaune sau nawa ka sani gobara a kasuwar Gombe ya kona shaguna ina fata an gane ko tankan mai da suke faduwa a cikin gari da su kona gidajen mutane su kakkashe mutane kasuwar Winci a Bauchi kantin Kwari da singa da sabon gari sun bi shekara sai an gobar ina fata an gane to Allah ne yake aiko da ire-iren waɗannan bisa ganin damar shi a lokacin da ya gada ba kai dai kawai kai ainihin gyara tsakaninka da Allah me ya faru wannan ba aikin ka bane ba ke yasa talakawa idan mutum na cikin talauci da an ce an yi gobara a Kwari ce wallahi ba sa fidda zakka aiki mu kenan ba mu a kullum muna fassara wa Allah abinda ba shi yake haka bane ba da an yi gobara a kasuwa a lissafin talaka wai ba a fidda zakka ne sai da kawai shi yana cikin talauci Allah sauke Allah ce wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid yahudawa sun ci gaba da aikin su na ta'addanci da rashin kunya ga annabi Musa wa idh qultum ya Musa ku tira lokacin da kuka ce ya kai Musa kaga ba ma girmama wafa ya Musa aka suke kira shi lan nasbir ala ta'amin wahid mu ba za mu iya hakuri akan abinci kala daya ba kawai almannu wa salwa gaskiya mu ina ba za mu iya hakura ba sai suka ce fada'u lana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka, kamar su banda suke nan, fada'u lana rabbaka, ka roƙa mana ubangijinka, yukhrij lana mimma tunbitul ard, ya ainihin fito mana da abin da ƙasa take tsirarwa. Wannan abinci mun mun gaji da shi kala daya, min baqliha, daga cikin abin da ƙasa ke fitarwa akwai baqal. Kalmar al-baqal zance mafi inganci dangane da fassararsa shine duk abin da ke fita daga ƙasa wanda ake ci, wanda yake dangin ganye, wanda ba bishiya ba. Kamar ka ce ya kuwa alayyahu ko lalo ko karkashi ko na'na'a, duk wannan abin da za a ainihin cira daga ƙasa, ina fata an gane, wanda ba bishiya bane ba, shine ainihin baqal, min baqliha wa ithaiha, da kuma ainihin guna, da kuma duk abin da yake dangin guna, kamar gurji misali. Ina fata an gane, wasu malamai suna sa hasu kankana ma a ciki da suka biwa, duk su ma daga ƙasa suke kuma kamar dangin gurji ne da ainihin ire-iren waɗannan abubuwan. Amma kalmar ista an fi fassara ta da ainihin gurji, wa fumiha, da kuma alkama. A fassarar Abdullahi bin Abbas ya fassara alkalmar fum da alkama, amma wasu malamai mafi yawa suka ce kalmar alfum ba alkama ake nufi ba, ana nufin tafarnuwa, domin a larabci akwai laraba wanda kalmar sa'un suna mai da shi fa'un, madadin alfum ya ce alfum. Ina fata an gane, kamar summa ya ce fumma, to suka ce Allah ya amfani da wannan larabcin ne kalmar alfum sai amfani da kalmar alfum. Shi yasa ga duk malaman tafsiri, daga wanda za su fassara maka shi da alkama sai wanda za su fassara maka shi da tafarnuwa, saboda kowanne ya tabbata a larabci. Sannan fassara Abdullahi bin Abbas suka ce ba wai yana da wani sanadi ba na cewa annabi ne ya fassara masa, shi ma ijtihadin sa ne. Ina fata an gane, shi yasa aka samu wasu daga cikin salaf da suka saba mishi saboda ka'idar larabci da su ma suka kalla. Sannan wa'adasiha, da kuma adas, adas shine wake, da kuma abin da ke dangin wake. Wa basaliha, da kuma albasa. Kalmar albaslu shine albasa da Bahaushe ke faɗa daga larabci ne. To waɗannan ababan suka lissafa wa ire-iren waɗannan suke so Allah ya basu sun gaji da almannu wa salwa. To shi ne kala, sai annabi Musa ya ce atastabdiluna billadhi huwa ad, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, a yanzu shin tastabdiluna kuna neman canji alladhi huwa adna, da wanda yake mafi ainihin karanci wurin daraja, billadhi huwa khair, da wanda yake shine mafi alkhairi a wajen daraja, za ku bar abu mai falala ku dauki mara falala, za ku bar alkhairi ku dauki akasin haka? Sai ce ihbitu misran, yace to ku sauka a kowane gari za ku samu wannan abu, inda wannan abu kuke so to anan kan ba za ku samu ba. Ihbitu misran, ku tafi duk garin da kuke so akwai waɗannan ababai, ai wannan ba abu bane mai wahala. Fa inna lakum ma sa'altum, tabbas za ku samu abin da kuka tambaya. Da wannan ne malami suka ce addu'an ma annabi Musa ne ba. In ka kalli siyakin zancen babu inda ya roƙa musu Allah a wannan gaba. Da suka gama magana suka lissafa abin da suke so, suna buƙatar albaqalu da qisaiha, fumiha, adasiha, basaliha, da ya gama jin yace atastabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair, idan shin kuna neman canji a musanya muku da abu wanda yake mai daraja a kawo mara daraja, yace ihbitu misran, ku tafi duk garin da kuke so. Anan wasu dan su malamai sukan ce wa ana nafin ihbitu misran, ku sauka a garin Misra, kamar ku koma inda kuka fito tun da ma daga nasu ka fito daga Misra, haka ne ko? Waka ma yace ne ku koma Misra, akwai wannan abun a can. Amma wannan magana ne mai rauni kwarai da gaske, domin ita Misra akwai alamiya a cikinta. Idan kuma bai zama akwai al'alamiya a ka'idar larabci, mamnu'un ne min sarfi. Ina fata an gane, akwai ababai guda tara da suna hana aiwa ainihin suna sarfi. daga cikin sarfu shine talwili ya zama fataha guda biyu ko kuma damma guda biyu duk abu in ya zama mamnu'un min sarfi ne ba zai karbi wannan ba ba kuma zai karbi kasra ba idan harafin jarra ya shige shi ina fata an gane daga cikin akwai al'alamiya shine wani malami ya tattara maka su a cikin baiti yace ijma' wa zina'adilan annafi ma'rifatin rakib wa zid ujmatan falos faqad kamula to waɗannan ababe guda tara da aka ce in bi misran ya nuna ba garin misra ake nufi ba in da garin misra ne haramun ne a larabci a masa tanwini aka fataha guda biyu ina fata an gane abinda ake nufi ayyu baladin ku je dukkanin da kuke so ku sauka za ku samu waɗannan ababe ni ba zan ba muku addu'a ba fa inna lakum ma sa'altu tabba za ku samu abin da kuke so amma a nan kan tunda Allah ya saukar muku da almanni wa salwa ga zuma da kuke sha ga ɗan shira da ake kawowa a gashe a soye kuna ci kun ce me muku sai albasa albasa mu kuke bukata to ba ni kan ba zan roki Allah a canja nama da albasa ba sai ce in bi to misran ku sauka duk garin da kuke so bi mana kamar ku bar nan wurin ina fata an gane fa inna lakum ma sa'altum tabbas za ku samu abin da kuka roka sai Allah ya ce wa dirbar alaihim dhillatu wal maskana sai Allah ya amihin buga musu stamp na azilla kaskanci wal maskanatu da kuma talauci alfaqatu kenan kamar addarbu malamai suka ce idan abu ya samu mutum ana cewa darabahu kaza yanda ka san duka a ce kai wani yana shan bugu me ake nufi ina fata an gane to sai aka ce wa duribat alaihim dhillatu sai aka kawo shi mabani wa bilmajhul ai sai aka buga musu talauci a azillatu kaskanci wal maskala da talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah sai kuma suka dawo da fushi daga wurin Allah kalman ba'a shine raja'a ba'u raja'u imam al-bukhari cikin tafsirin shi yace ba'a cewa ba'a ko ba'u sun dawo sai in abu sharri ne din da kaga anya alfanne kalman ba'a ko ba'u bi ma'ana raja'a to abinda aka dawo da shi din ba alkhairi bane ba wa ba'u bi ghadabin min Allah sai suka dawo da fushi daga wurin Allah subhanahu wataala bi ma'ana Allah yayi fushi da su ya tsine musu albarka ya kuma dora musu kaskanci da talauci ila yawmi tanadi sai ce zalika bi annahum kanu zalika ismul ishara yana komawa ne zuwa ga azillatu wal maskana da kuma alghadabun min Allah fushin Allah da suka samu da kaskanci da Allah dora musu da talaucin zuci da Allah dora musu aka ce al maskanatu din talauci ne na zuci ba talauci ne na zahiri ba ka san talaucin zuci kanshi bala'i ne ka tara kuma kana kara tarawa ina fata an gane ka gano ce ya saci biliyan 100 biliyan 500 trillion daya to me zai yi shi kanshi bai san me zai da kuɗin ba ya kaya koye a bankin Barclays a Ingila ko ya tafi capital one a America ya koye in ya mutu ya zama nasu shikenan an gane ko kaga mutum in zaka sa masa bindiga a wuya ya faɗi yawan gidajen shi bai sani ba ki ga amfani waɗannan kuɗin to shine anan malamai suka ce to wannan abinda Allah ya dora musu talauci ne na zuci domin ka duba arzikin duniya ka so mafi tsokan shi ne Yahudawa ne amma sun koshi har abada ba za su koshi ba shi yasa kullun ƙara dora mutane bashi suke da kuma haraji a dora maka bashi da ainihin kuɗin ruwa kuma dala ɗaya ba za su yafe maka ba idan kaga sun yafe maka bashi fa tuni sun jiba da cire kuɗin su duk inda ka dace an yafe wata ƙasa bashi ta yi shekara wurin 39 biya da ba shi yasa babu ƙasar da a duniya ta iya biyan bashin ta sai da a ce an yafe mata idan aka tatsa ta yi laushi sai a ce an yafe mata sai a ta tafa musu mun gode an yafe mata san mu Afirka da Asia abin da ake musu kenan za su yi ta baku bashi su yi ta baku bashi yasa da Yahuda suka zo Ingila abin da suke turawa kenan kusan na gaya muku kwanaki bature daban bai bude daban da suka zo Ingila sai suka dinga ba wa turawa bashi sai da ya zama bashin ya yi yawan da ba za su iya biya ba. Da Bature ya fara daga musu yatsa, ai ku baki ne za mu kore ku to ku biya mu bashin mu. A'a, ku yi hakuri. Ina fata an gane. Aka ce mamman da ya dahu la budur jilahu, duk wanda ya miƙa hannun shi ba zai miƙa kafan shi ba. To abin da suke kasashen duniya kenan. Kisa duk wanda ka dana ta ihu kawai kallon shi suke. Bude maka wani fayil haka ya shiru. To anan talauci ne na zuci, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, sun kasance suna kafirce ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haq, suna kuma kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi sananne ba. Anan a cikin suratu ainihin al-Baqara, haka na a cikin suratu Ali Imran, Allah sake maimaita irin wannan. Amma sai ce wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haq, babu alifin da lamu a can wurin. Anan kuma bighayril, akwai alifin da lamu. Malamai suka ce me bambancin shi? Aka ce bambancin shi ne nan ma'arifa ne, can kuma na kira ne. Da aka ce wa yaqtuluna nabiyina bighayril haq, suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba sananne a shari'a. A ce annabi ya yi wani laifi wanda eh ya dace a kashe shi, babu wannan. Can kuma babu ba kowane irin dalili kawai sun kashe. Zalika bima asawwa kanu ya'tadun, zalika wannan ya kasance ne bima asaw, saboda saban Allah da suka dinga yi a cikin rayuwarsu. Wa kanu, kuma sun kasance ya'tadun, suna ƙetare iyakar Ubangiji subhanahu wataala. Wannan ayan malamai suka ce ta lissafa ababe kamar haka. Abu na farko, butulcin da Yahudawa suka yi wa Allah, ya ba su arziki, ya ba su ni'ima, sun ce ba sa so a canza musu. Sannan Allah ya faɗi cewa sakamakon abinda suke na butulci, Allah ya ɗora musu ƙasƙanci da talaucin zuci, saboda kuma sun dawo da fushin Allah sakamakon suna kashe annabawa, suna kafirce ayoyin Allah, kuma ga ta'addanci da saɓawa Allah da suke a ban ƙasa. Sai Allah ya ce Imam Ahmad ibn Hanbal ya fidda hadisi a cikin Musnad, hadisi ne wanda yake hadisi hasan, daga babban sahabi Abdullah ibn Mas'ud, Allah ƙara masa yadda. Yace manzon rahman alaihi salatu wasalam ya ce ashaddun nasi azaban yawmul qiyama, wanda yafi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama, rajulun, shine wani mutum, qatalahu nabiyyun, wanda annabi ya kashe shi. Duk mutumin da annabi ya kashe shi ran tashin kiyama, yafi kowa shiga azaba. Ka san da in annabi har ya kashe ka, to tsiyarka ta ka inda ta kai. Aw qatala nabiyyan, ko shi din ya kashe annabi, duk wanda ya kashe annabi ranar gobe kiyama, yana cikin waɗanda za su fi kowa shiga cikin bala'i. Ta annabi ce wa imamu dalala, da shugaban da ke batar da mutane. Duk wani shugaba, shugaba ne na mulki ko shugaba ne na addini, ya zama aikin shi batar da mutane, ba shirin da mutane ba, to ranar gobe kiyama zai fi kowa shiga cikin azaba a wurin Allah subhanahu wataala. Saboda bayan saban Allah shi kuma ya ainihin halakar da waɗansu tawaga, yasa azaban shi za ta yi yawa. Sai ce wa mumassilun minal mumassilin, da kuma wanda yake ainihin zana mutane, ko yake zana ababe masu rai, ko kuma yake sassaka su, ko yake gina su. Allah ya kiyaye. At-tamthil kenan, shine ka zo ka zana mutum yanda ka san shi ne, hasa ko wanda aikin su kenan. Ko kuma ya zana wani zaki, ko wata kyanwa, ko wani damusa, ko akuya, ko rago. Ina fata an gane. Ko kuma ya sassaka abin kaga kamar shi, ko kuma a gina kaga kamar wannan ne. To wannan haramun ne a musulunci. Duk wanda ya wannan abu ran tashin kiyama, Allah zai ce da shi ka hura masa rai. Annabi ce ko ba za su iya ba, to za su shiga cikin azaba mai tsanani. Duk wani zane ko kera wani abu, shi ne ya halatta ka kera abin da yake ba mai rai, wanda yake tafiya ba. Ka zana gida, ko ka mota ko bishiya ko wani abu. Ina fata an gane, amma abu mai rai wannan haramu ne da ittifaqin malamai. Malamai ba su da sabani akan wannan abu. Mai daukar hoto ba aka awala sun koyar da kai. An gane ko? Zance mafi inganci wanda mu akan wannan fahimtar muke shine hoto wannan na a kamera baya shiga hukuncin wannan hadisi. Shine abin da manyan malaman duniya suka fahimta kuma akai suke. Shi yasa wanda yake hana wannan abu yake ta kafurta mutane ko shi ana daukar shi da kamera. Harakan ce ba ku dauko sauran mutane. Ina fata an gane. Shi yasa akwai daga cikin Imam Al-Albani Allah mishi rahama yana daga cikin waɗanda suke da fahimtar haramcin ainihin as-sura. Shi yasa wani yace menene bambancin hoto da kuma picture a Turanci? Da photo da kuma picture picture, me bambancin su? To an ba ku a same. Allah ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, walladhina hadu, da waɗanda suka addinin Yahudanci, wan nasara, da waɗanda suka addinin Nasaranci, wasabi'ina, da ainihin sabi'awa, waɗanda suka addinin sabi'anci, waɗannan manyan addinai guda hudu, innal ladhina amanu, al'umma annabi Muhammad kenan alayhi salatu wassalam, walladhina hadu, da Yahudawa, wan nasara, da nasara, wasabi'ina, da sabi'awa. Sai Allah ce man amana billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe daga cikin su, wa amila salihan, ya kuma yi aiki nagari, falahum ajruhum inda rabbihim, suna da lada a wurin ubangijinsu, wala khawfun alaihim, ba su da tsoro, wala hum yahzanun, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Wannan ayan tana daga cikin ayoyin da Allah ya faɗi ire-iren ta kusan guda uku cikin Qur'ani mai girma. Ɗaya tana cikin suratul Ma'ida, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiquna,
وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا.
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
سَيَأْتِي سُورَةُ الْحَجِّ.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
To waɗannan ayoyin an samu waɗansu daga cikin malamai musamman a wannan zamani da suke da'awar muqaranatul adyan, shine hada manyan addinan nan guda uku, musharakatul adyan, afwan, muqaranatul adyan. Mu muna da fahimtar cewa ya halatta shine interfaith dialogue ake ce mishi. Misali ka ɗauki Najeriya, ƙasa ce ta kafirai da musulmai, ƙasa ce ta musulmai da waɗanda ba musulmai ba, kuma kai musulmi ba ka fi wanda ba musulmi bai yanci a ƙasa, haka shi ma bai fi ka yanci ba, ku biyun duka ƙasar ku ce 50-50, akwai su shi ba wanda ya ce wani ya fi wani, ko ba haka ba? To tunda Allah ya haɗa ku zama ƙasa ɗaya ko jiha ɗaya ko gari ɗaya, ya za ku zauna lafiya don a ci gaba? Domin insecurity ba ruwan shi da Kirista ko musulmi, haka ne ko ba haka ba? Haka talauci ba ruwan shi da Kirista ko musulmi, ko akwai tsadan mai? Akwai gidan man musulmai da na Kirista ne? Babu. To sai aka ce ire-iren waɗannan ya za a haɗu a zauna lafiya, banda yaƙe-yaƙe, banda kashe-kashe, banda kaza, banda kaza. Lakum dinukum waliya din, ku yi addininku mu yi namu amma mu zauna lafiya. Ina fata an gane. Ba za ka fahimci wannan ba sai in ka zauna a wurin da musulman ne ba su da yawa. kana zanzara ido ne dan garin ku musulmai sun fiya kuna fata kun fahimta to a irin wannan azo a zauna na'am a fahimci juna dan gari ya ci gaba tattalin arziki ya ci gaba a samu security a samu ilimi a samu asibitoci a samu titi mai kyau yanzu misali ka dauki hanyar Bauchi yanda ya lalace da kirista da musulmi waye bai shan wahala hanyar dukku waye bai shan wahala to ba a raba hanyar musulmi da kirista ba hanyar guda ɗaya ce kasar guda ɗaya ce shugaban guda ɗaya ne rashin zaman lafiya da talauci duk iri ɗaya ne rashin wutar lantarki ya shafi kowa asibitoci da corruption ya shafi kowa to wannan shine azo a zauna Allah ya hada mu ba yanda muka iya dole ka bude ido kaga kirista a Najeriya ko zaka mutu dole kai ma kirista ka bude ido kaga musulmi a Najeriya ko zaka mutu huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'malun basir shi ya halice ku wani musulmi wani aka san haka kuma wallahi bima ta'malun basir Allah yana ganin komai ya san abin da ku kike aikatawa to amma na musharakatul adyan azu a ce duk ɗaya ne a wannan ba gaskiya bane ba ina fata kun gane bambancin abu to wancan sunan shi dialogue amma shi musharakatul adyan shine bai halatta baka ce wa yahudanci ƙarya ne bai halatta baka ce kristanci ba addinin Allah bane ba bai halatta baka ce musulunci shi kadai ne addinin Allah a wannan cin fuska ne ga sauran wannan bai halatta ba yanzu wannan dokan fa akwai ta a kasashen musulmai fa wasu daga cikin kasashen larabawa ka fito ka ce kristanci ƙarya ne sai a kama ka ko duk ɗaya ne sai a kama ka wannan aya innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to ire-iren waɗannan dalilai da suke kawowa hatta wani daga cikin manyan malamai a nan Najeriya na ga ya shiga irin wannan magana to abin da muke cewa shine innal ladina amanu ummatu muhammad wal ladina hadu waɗanda suka bi addinin annabi Musa a lokacin da yake raye da bayan ya bar duniya kafin aiko annabi Isa wannan sara da wanda suka bi addinin kristanci na annabi Isa addinin da ya zo ne shi na injila har zuwa lokacin da aiko annabi Muhammad alaihi salatu wassalam amma bayan aiko annabi Muhammad kowane addini an shafe shi ina fata an gane imamu muslim ya fidda hadisi ingantacce a cikin tabin shi da gabo huraira ga wanda annabi yake faɗa da kanshi alaihi salatu wassalam yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantsa da wanda ran muhammadu ke hannun shi annabi ne ke rantsa wannan fa wanda bai ma dace ya rantsa mana ba ko bai rantsa ba mun yarda to yace ya rantsa da wanda ran muhammadu ke hannun shi ya ma kira suran shi na yanka kowa ya sani sai ce la yasna'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum daya da zai ji labari na ko kuma zai ji daga gare ni cikin wannan al'umma la yahudi ba yahudiya ne wala nasrani ko ba nasare ne thumma yamutu sannan ya mutu koma ga Allah walan yu'min billadhi ursiltu bihi sannan bai imani da sakon da aka aika ni da shi ba illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin yan wuta babu wanda zai ji sakon Allah da manzo da alqur'ani ya ki yadda da shi kuma ya mutu shiga aljanna babu shi ina fata kun fahimci wannan abin da kyau sana qur'ani Allah ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min
wa huwa fil akhirati min al-khasirin
Allah ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda yake nuna addini ba islama ba falan yuqbal min Allah ba zai karba shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin sanakuma zai kasance daga cikin hasararru ranar gobe kiyama to kaga wannan ayan da wannan hadisin suna nuna cewa duk wani addini a duniyar nan kowane addini ne an shafe shi kamar misali a ce an yi amending constitution ne yanzu constitution da aka yi aiki da shi 1979 da aka zo aka sake amending 1999 constitution dokokin da suke can idan wannan ya shafe su kai suka aiki da su a kotu ba zai yi ba wanda aka aiki da shi a 1963 misali ba shi aka aiki da shi ba a 79 haka na 79 ba shi aka aiki da shi ba 1999 to dole ka gane wannan dokokin nan adam ma kenan idan aka yi doka aka shafe ta yanzu misali kaman tuki a Najeriya da hannun dama ake bi irin tukin Ingila da aka zo aka shafe wannan doka aka koma bin dokar America akwai ba hannun hagu yanzu kai suka biyo hannun dama sai dai ganganci da kuma su kasa su suna yi wannan doka ba ta aiki a kansu amma kaga saba wa doka ne to duk wani addini an shafe shi bayan zuwa Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kowane irin addini akwai maganganun malamai da lauro tattaro wanda babu lokacin da zamu karanta sai dai wani sati saboda wannan da'awa ce da ake ta kokarin yada ta cewar dole a yadda akwai yahudawa a yau za su shiga aljanna dole a yadda akwai kiristoci a yau sun karanta qur'ani sun karanta manzon Allah amma mutanen kirki ne za su shiga aljanna to za ku ji abinda magabata suka faɗa har da su alqadi iyat wanda duk dan dariƙa ya yarda da shi zan karanto maganganun shi insha Allah wani sati ne zuwa da izinin Allah abinda mu karanta ne dai Allah shi babu lada inda muka yi kuskure kuma Allah gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh